إن زعمتم أنكم أولياء من دون الناس أولياء لله
من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار تنوى ما سأل بركة mutanen wannan gari mai albarka garin Tibiri da ke nan jamhuriyar Niger a wannan jiha ta Doso a jamhuriyar Niger ƙasa mai makwabtaka da Najeriya wadda tsakanin su ɗan jimma ne da ɗan jimmai Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Kamar yadda Dokta ya faɗa, wannan masarauta ta Tibiri masarauta ce da take da alaƙa babba da masarautar Kabi, abu guda ne. Idan ka ga mai martaba sarkin Tibiri ya je masarautar Kabi to za ka gane cewa abu guda ne hatta da naɗin rawanin da suke yi za ka ga duka naɗin rawani guda ne na masarauta ɗaya to muna addu'a shugabanninmu Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara kawo mana zaman lahiya a waɗannan ƙasashe namu ƴan uwa masu albarka yau muna 12 ne ko 11 yau muna 11 ga watan Zulqa'ada hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda yayi daidai da yau muna 28 ne yau muna 28 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam Isaha shekara ta 2026 Allah cikin kaddartawa sa da yaddarsa ya kaddace wannan tawaga karkashin jagorancin fadilatu doctor Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu shugaban majalisar malamai ta Argungu lokar gamu babban limamin masallacin juma'a babban wannan mai martaba sarkin kai ba argungu ya amince cikin wayanda suke tantance masa liman juma'a na masarautar Kabi. Kuma ɗaya daga cikin lakcarori na College Education da ke cikin garin Argungu, tare da shi akwai Alaramma Gangaren Kahi Gwani, wato Alaramma Muhammad Bunza, muna cewa Alaramma Abubakar Bunza, wanda duk karatun da kake gani malam yana yi akwai tafsirin da malam yake gabatarwa duk ranar Laraba, Sheikh Dr. Abubakar Giro kenan. Za a gan su tare da shi har Allah ya amshi rayuwarsa. Sannan akwai Alaramma International, wato Alaramma Nasiru Gwandutu, Alaramma Mustapha Shu'aibu Argungu, shi ne wanda muke karatun nan tare da shi. Akwai babban yayanmu, kuma ɗaya daga cikin jagorori na agaji na babban malaminmu, Shehin Malamin Sheikh Muhammad Abbas Jega, wato Malam Ibrahim muna tare da shi a wannan wuri. Sannan ga ɗan ƙaraminsu wanda yake kula mana da harakar midiya, Abdulrahman Nasir Abubakar Naira. ‘Yan uwa iyaye mata, mu yi ma Allah godiya. Allah ya ƙadarci jiya bayan an gabatar da karatu, shugabanni su ga wannan wa'azin da aka yi kadai bai isi mata ba, ya kamata a ba su wuri na musamman na su hili a yi magana a kan abin da ke da alaƙa da su, saboda mutuntawa da girmamawa. Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan shaida shi ne dalilin da ya sa aka ba da wannan lokaci, aka ce a yi wa mata karatu su ɗai, a cikin wannan akwai mutuntawa. Darasin da nake so in yi magana a kai shi ne muhabbatu zauji, wato soyayya ga miji, da kuma hanyoyin da ake bi domin a samar da soyayya da ƙauna a gurin miji. Kamar yadda kuka sani, ita ya mace wato wata abu ce da Allah ya halitta ya samar da ita domin ta zama natsuwa da kwanciyar hankali ga mijinta. Shi yasa kullum muka zauna sai mun dan tsakuri wani abu da ke da alaƙa da kyauta alaƙa ku da mazajenku, ba don komai ba, saboda idan Allah ya taimaki mace alaƙata da mahaliccinta ta yi kyawu, alaƙata da mijinta ta yi kyawu, to wannan macen dakhalat jannata rabbiha, ta shiga aljanna ubangijinta. Da haka muna fatan kusancewa zuwa makaranta ko kuma lullubi da hijabi, wannan baya hana ki nuna mijinki soyayya da ƙauna, musamman idan ana neman soyayya ta gaskiya, ba soyayya ta yaudara ba. Ya kamata a same ta ga mace mai zuwa makaranta, mata na Ahlus Sunna, mata da suke karatu Alƙur'ani mai girma, suna karanta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce fa inna muhabbatu zauji li zaujatihi, wato mace ta nuna wa mijinta so da ƙauna, soyayyar da mace take nuna wa mijinta ni'matun azima, wata ni'ima ce mai girma, min ni'amillah, daga cikin ni'imomin Allah. Biha tastaqirru alhayatu zawjiyya, da wannan soyayya da ƙauna mace za ta samar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zamantakewa auratayya sannan da wannan soyayya za ta jayo tausayi da kauna tsakaninta da mai gidanta kuma da wannan wa yuhayyul baitul muslim bi sa'ada wa dumanina wato gidan musulmi zai zama gida ne na natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma
taskiyani
inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi da dalilai da suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku mata yayin daga kawunan ku ya ku maza me yasa Allah ka halitta muna mata Allah ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa da wayannan matan naku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ya sanya kauna mai tsanani da tausayi tsakaninku da ku da su ashe abinda ake so ga kowace ya mace shine ta nuna mijinta so da kauna annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata mana mata yan aljanna amma kuma suna duniya suna rayuwa daga cikin sifofin matan aljanna amma suna nan duniya suna rayuwa manzo Allah ya ce akwai alwaduda alwaduda wace ce alwaduda wato mai tsananin nuna kauna ga mijinta wadda ita ba ta ganin kowa ba ta sauraron kowa sai mijinta kawai ita da zarar an ga sai miji baya kusa da ita to sai ta jika ta kawo wata wato makauniya idan mijinta baya kusa da ita sai ta jika ta kawo wata bebanya idan mijinta baya kusa da ita sai ta ji ba ta jin natsuwa da kwanciyar hankali yayin da ta je gidan iyayenta ko gidan kawayenta ita ba ta samun natsuwa da kwanciyar hankali sai lokacin da ta kada kawata gidan miji to tana shigowa gidan miji za ta ji natsuwa da wani irin kwanciyar hankali ya lullube ta to wannan ita ake kira alwaduda wato mai nuna wa mijinta so manzo Allah ya ce tana cikin mata aljanna Allah ka sa mu cikin su to wai me ake nuni da muhabbatu zauji nuna wa miji so da kauna me ake ce ma son miji malamai suka ce abinda ake ce ma muhabbatu zauji shine mailu qalbihi ila zaujatihi wato shine mailul qalbi zuciya namiji zuciyarsa ta karkata ila zaujati zuwa ga mata sai abinda ake ce ma nuna wa miji so kuma son ya kai ya kai inda ya kai shine ta yanda zaki waye gari zuciyar mai gida gaba ɗaya ta koma tana tunanin ki yanzu da ki hito daga gida zaki koma ke zo makaranta sauraron karatu kamin ki koma mijin ya duba agogo so nawa yana ganin cewa har yanzu ba ki dawo ba saboda duk inda yake tunani ne da zuciyarsa ta karkata dai kanki baya jin natsuwa baya jin kwanciyar hankali sai ya ganki kusa gare shi to irin wannan mace ta ke kira wato yar soyayya wadda ta soye gaba ɗaya saboda ƙaunar miji gaba ɗaya ta soye mijinta ya narke cikin soyayyarta kuma wannan abin gwanin ban sha'awa ba tare da ta kai sunan shi wurin boka ba babu wani tsahi babu wani siddabaru kawai ta hanyar kyakkyawar mu'amala wannan ya sa mijin ya ji baya iya zama baya samun sakat sai ya ganta sai yana tare da ita saboda haka suka ce abinda ake ce ma miji yana son mace shine mailu kalbihi ila zawjati, zuciya ta gaba daya ta koma zuwa ga matarsa. Wa shu'urihi birrahatu wal anfus, da kuma jin hutu da ɗebewar cewa ma'aha in yana tare da ita. Da zara an ga yana tare da ita, to duk da wani yayi sallama gidan sai ya nemi izini, ce to ko zaki bada dama e ki amince in je in saurari wanda yake sallama? In ta ga dama ta ce eh, in ta ga dama ta ce a'a, ka jira bayan azhar, yanzu na gida yana hutawa ne, bayan azhar ka dawo. Saboda mi ta sai da miji yake jin yana son ta yanda yake kaunarta. Wa yuzhiru zalika, malabai suka ce wannan yana bayyana ne wannan soyayyar ta hanyar ababe guda uku. Na farko husnul mu'amala, ki iya mu'amala da miji. Ya riki san direba, in ya kware wajen tukin mota zaka ga duk abin da ya dace ya sani, kuma zai je da waɗanda ya ɗauko cikin kwanciyar hankali. To haka ake so mace ta zama ƙwararra wajen iya mu'amala da miji, sanin me ke sahi dariya, me ke ɓata mai rai, me ke sa shi kuka, me ke sa wato duk abin da ta je gurinsa da neman magana irin wannan za ta iya dacewa. Kyakkyawar dai mu'amala, ko ba ƙananan yare ba ne. Idan muka ce kyakkyawar mu'amala, mace ta sa abin da ake ce mace kyakkyawar mu'amala. Abu na biyu, ar-rahamatu war-rifqu, ana so a samu tausayi, ana so a samu jin kai. Tausasawa wajen mu'amala da mijinki, malabai suka ce wannan yana daga cikin nuna mai soyayya. Sannan al-ihtimamu wa taqdir, mijinki ya zamana yana kulawa da ke, yana darajanta ki. Wannan shi ne alamar da ke nuna soyayyar kike nuna miji an ci riba. Zai ƙara gyara mu'amala sai da kake, zai ji yana tausan ki. Wata rana wani miji ya je matarsa ta ebo masa ruwa a buta, irin wannan buta ce ta ƙarhe. To wajen ta zuba mai ruwan, sai butar ta kubce, sai ta yanke shi ga hannu, sai jikinta ya ɗoba karkata, hankalinta ya tashi. Mai gida sannu ya aka yi ne, ya ce karke damu, damu na ne in je wajen mai ƙaho ya yi mini ƙaho saboda jinin da yake jikina ya yi yawa. Da aka yi min bincike an nuna cewa ya kamata in rage jinina. To a yanzu ma ke hutashe ni, saboda haka wannan jinin da ya zuba ba sai na ji an yi mini ƙaho ba, saboda haka yanzu babu wata matsala. Don Allah da ke ce ki samu irin wannan ya kike ji, kina tsammanin mijinki ya zarge ki ke ba daidai ba, amma kuma babu nuna kushewa da nuna damuwa da ɓacin rai cikin abin nan da ke masa. Sannan tausayi, sannan wato himmantuwa da darajar taki. Miji idan mutum na nuna mai so, to za a ga miji yana himmantuwa da ita, bai san inda yake azawa da ita ba, yana girmama ta, yana darajanta ta, yana mutunta uwayenta, yana mutunta ƙawayenta, yana mutunta makwabtanta. Wallahi kowa nata bai san inda yake azawa da shi ba. Irin wannan namiji shi ne namijin da ake cewa matarsa ta nuna masa ƙauna da soyayya. Saboda haka uwaye mata, ku yi ƙoƙari ku kula da wannan. Daga nan sai muhimmancin nuna miji soyayya. Daga cikin wannan muhimmancin, malamai suka ce akwai istiqrarul hayati zawjiyya, tabbatuwar zamantakewar aure. Duk auren da mata ke nuna ma miji soyayya da ƙauna, kuma mijin ya fahimta, to za ka ga wannan auren ya zama mutukar raba, mutukar raba. Akwai wani kakana, kun san kirarin da yake wa matarsa? A'a, in kuna so in faɗa muku, ba ku so, kun yi hau gaji ko? kuna so kuna kuna waje kuna so eh a ana waje suna so sun ce ba su so ko kuna ki kuna so sai ce wai tsohuwar zuma da ita ake magani sai ce wanda ke hebudurwa da Allah ya kike ji a ce ke samu irin wannan gaban jinki kuma akalla sun shekara 50 da wani abu 50 amma Allah ya gaban kowa yana faɗa wannan magana sai ce wanda ke hebudurwa tsohuwar zuma ki aka magani ya kuka gani duk mutum na so da samu irin wannan gatan to amma ta yaya ta yanda ki iya mu'amala da kyau da shi ba inda ki mai da kanki sakara ba wawuya ke kullum ga kinan hitira da miji ke kullum ga kinan bakin kishi da bala'i da musiba kin gaza gane cewa ita soyayyar nan ba sai an je gurin bokaye da malaman tsibba ba farautota ne ake yi ta hanyar kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala iyaye ne baki san inda ka zara su ba dangi ne su ne danginki in kuka samu matsala ke ba kya zuwa gidanku da ya yi miki ba daidai ba ina ki sai je ki da gidansu inda mama take kai kara ta ce ko inda baba ne ke mama ta tace mamarki baba ne shine babanki ƴan uwa ne su da ƴan uwanki saboda haka duk abin da ya baki rushi wake ce ke yaji masanin kuke ce mai yaji ba an tashi ai kawayanci ne ai yanzu an daina tashi in mace miji yana zungurarta yana mata abin da ba daidai ba sai dai ta hada ƴan kayanta ta koma inda uwaye ne da yasu kuma matai ta zauna ta yi mata hidima ta share gida ta shirya ɗaki lokaci ya yi tuwanci ta zuwa ɗakinki to mama ai mutumin naki ke san hali ne ga abin da ya hada mu ya ce gaba ɗaya wallahi ka in kwan gidan ma ziya ta ce ya yi kaɗan to mama a yi hankuri ya rantsuwa ta ce zan yadda ka fara gyale shi kawai muhammadu sai ce na'am mama ga yan mama ta ce kun samu matsala wal faru da gaggautawa fararun farilla ne maza maza ka zo ka dauke da zuwa ɗakinta sai ce to ai mama na yi rantsuwa sai ce ah to ai zan yi ta maka da kafara ai wanda ya tabi yan mama ya taba ni yan mama ita ce abin kaunata in kana son zaman lahiya da albarka maza maza yanzu ka zo ka dauki yar mama ka bar shi ta ɗakinta da Allah ya mama ta kyauta ko bata kyauta ba saboda ta iya mu'amala da uwar miji tana girman ba ta ke goce ce a'a uwar miji ita ce uwarsa ko ba haka ba kuna da wannan ɗabi'ar a nan wai uwar miji uwarsa ce shi ko uban miji hawan jini la ilaha illallah ai malama uwar miji gata uban miji gata wallahi in kina da uban miji kina da uwar miji kin take kakaki ta yanki saka dan in dai miji ne ba wani bai taba ki kawai in kina da mu'amala mai kyau da su keke arziki sai dai yayin ki ji labari ta saba sama a ce me yake faruwa da cikin me ya faru an ce ke garin je ko gidan mu kin kwat sai a to kuma me kawai ra'ayi na ne yasa nan je ina zo ina zauna inda su mama in kula da su in masa hidima na ga dare ya tsala kuma sai ni tsaya sai da sahi kun fahimta yanzu kina daukar matsala ke kai ma mahaifiyarki ta hau ta hushi ranta ya baci ƴan uwanta sun zo ƴan uwanki sun zo kowa ya hau sai a ce shi wane miki kaza to bar dan kwar uba wallahi sai an yi kaza amma in kije inda mahaifiya ta kowa bai san me ya kai Allah ya sa mu dace saboda haka wannan abin sai ke kula da shi sosai sannan kuwatul alaka bainar zaujaini yana ƙara ƙarfafa alaka tsakanin ma'aurata guda biyu sannan tarbiyatul abana za ki ga tarbiyar 'ya'yanki na ƙara gyaruwa saboda daga lokacin da 'ya'yanki suka fahimci da ke da babansu ba su zama lahiya su ma ba za su zauna lahiya ba, suna nan gane da ku da sun ga ajima ajima ku yi fada, shi ma sai wani ce ya yi dan kwanci wani sai ce musai wace dan ka zaɓo ba ki da ku kuma koya musu fada, kuma da sun ga kuna fada har su yi abin kwarai ne, kuma ba yanda za a yi gidan shi zauna lahiya. Saboda haka a cikin wato nuna mamiji so yana sa a samu wato tarbiyatul abana, tarbiyar ƴaƴa fi bi'atis salihah, a cikin wato hanya mai kyau. Sannan abu na hudu malamai suka ce nailul ajri minallahi ta'ala, samun wata irin lada mai gwabi a gurin Allah. Duk lokacin da kike da alaka mai kyau da ke da mijinki, mala'iku addu'a suke miki, ina hinda ta diya gidan wani Allah miki albarka, Allah ce miki kaza, hidimomin da kike cikin gida lada ake baki, kewa mai gida murmushi lada ake baki, duk abin da ke masa da kyautatawa lada ake baki. Malamai suka ce hatta da hidimomi na dahuwar abinci kai kawo da kike cikin gida ana rubuta miki lada kamar wadda take dawa su dakin Ka'aba, wannan kai kawo da ke daga dakin nan zuwa nan, daga can zuwa can iza wuta kuma yi kaza, irin wayannan aikace aikatar ana baki lada tamkar wanda yake dawa su dakin Ka'aba. Duk wani abin da kike kiwa miji sai an baki ladar sa. Ashe kun gani iyaye mata wadda ta fahimci wannan tamore. Ga hanyoyi wayanda ake kira durku tahsilul muhabbatiz zawji, hanyoyin da suke taimakawa wajen alakar miji ta kyau. Na farko ki zo mai tsoron Allah, ki sa tsoron Allah gaba ɗaya. Zama auren baya yi in babu tsoron Allah, zama auren sai da tsoron Allah. Malamai suka ce jin tsoron Allah shine asasu kulli khairi, shine tushen dukkan alkhairi. Wa hiya sababul muhabbatun nas umuman, kuma tsoron Allah shi zai sa mutanen duniya kowa ya je yana son ki. Ki samu abin da ake cewa kwarjini, kina ji ana cewa kwarjini ko? To kwarjinin nan wato tsoron Allah ke sa a same shi. In dai kina nuna tsoron Allah to Allah zai sa miki kwarjini ga mutane baki ɗaya, wa zawji hususan, kuma Allah ya ƙarasa miki wato ƙauna tsakaninki da mijinki. Haka Allah ya ce yana sanyawa tsakanin wato ma'aurata, sai Allah ya sanya musu tsananin ƙauna sanadiyar jin tsoron Allah da ke yi. Don haka wannan yana da kulawa sosai, ki kula da jin tsoron Allah cikin mu'amalarki da mijinki. Wannan yana taimakawa ku samu fahimtar juna, ƙauna mai tsanani ta miji tsakaninku. Malamai suka ce abu na biyu, da'atu zawji fil ma'ruf, yi wa miji biyayya cikin inda shari'a ta ce a yi masa biyayya. Kun san ba kowace da'a ake wa miji ba, in za a wa miji da'a sai an bude ido, duk abin da ya ce ki in bai saba ma Allah ba ki mai, amma duk abin da ya saba ma Allah fala sam'a wala da'a, ba ka sauraronsa ba za ki masa da'a ba. Akwai mazajen da sun lalace, ko da mata suna laluran mata sai su ce su nemi su yi kwanci aure da su, fala sam'a wala da'a. Akwai mazajen da suke neman mace ta duburarsu, fala sam'a wala da'a. Mijinki ya ce shi yana son ki aje wannan hijabi da wannan niqabi da wannan safa, yana so ya dan zagaya da ke ya nuna ke kyakkyawa ce, ke ce masa a'a, Allah ya hana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, nan ba za a yi saurari miji ba, ba za a yi masa da'a ba. Amma in babu wannan, wajibi ne a yi da'a a saurari miji, saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa,
ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Na'am.
والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
وانا آية تنمنا wato girma da darajar da miji yake da ita. Abu na hudu husnul mu'ashara, kyakkyawar zamantakewa. Menene kyakkyawar zamantakewa? Al-kalamu tayyib, magana mai dadi, magana mai faretare. Duk sai da zaki magana da miji sai ke darji, sai ke tsaya ke zaba magana da za ta fareta masa rai. Al-ittisamatu, murmushi kamar rogo da ke gaba gida sanar da ya hanya an zo lahiya. Ana wani karirin murya, al-ludufu wal-lin, tausasa murya, ka ce ba ke bace. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf,
wa ashiruhunna bil ma'ruf,
haka
fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira.
Abu na biyar al-ihtimam bin nazafa wa zina, himmantuwa da ado da kwalliya. Ado da kwalliya kudu san akwai bambanci tsakanin ado da kwalliya ko kodu guda ne. Ado wata na iya kwalliya, tana iya tsafta amma ba ta iya kwalliya ba. Bijin, wannan bijin akalla duk sati ki bijin ko kwana uku, kitso duk kwana uku ki kitso. Kitso ma kala kala, wani lokaci a sako waɗannan tsurayen gaba haka, wani lokaci a karkatar da su kudu maso arewa haka. Kai da miji ya shigo cikin gida ya gansu haka, to ya sa abin da kika rufe. Sannan ga ɗaura lalle, wani lokaci a ɗaura masa lalle, wani lokaci a yi bijin. Ga mayuka masu ƙamshi, akwai wani turare da ake kira torch ne, ba san me kuke ce masa ba nan. Mi huje ce masa touch me, mi huje ce masa tabani, tabani wala touch me din kala kala ne, daraja daraja ne. Akwai mahannin tsahi wanda ake basuwa, ina da ƙasar Indian ake yin shi, amma shi wannan baya da kyau. Bincike da aka yi an gane akwai wasu siddabaru na asiri ciki ne, amma akwai wanda irin wannan ki bari sai ke gama aikin abinci, dare yayi an gama isha'i, ke sallar isha'i, ke ƙara shafa inki da wuturi, ki to ki feshe jikinki da shiya. Wallahi in mai gida ya shigo, in kina tambaye sa da sadai kawo kai ne wurin da, saboda me ke sa irin wannan turaruka? Kuma turaruka ba sai ai mistis kala kala zaki dauko kala kala. Sai ya ce wai wannan wani irin turare ne, kace wannan ai ba ma dan Niger bane, dan Nigeria ne wannan, ma ai samu ne na da wahala. An gane? To duki kula da wannan kware da gaske. Sannan himmantuwa da tsauta da kwalliya ka bai da buka ambata. Na ƙarshe hankuri da juriya, ana so mutum da zama mai hankuri da juriya wajen zamantakewa ta da miji. Kulawa da sirrin gida, kulawa da sirrin miji, duk da wannan za a samu mace ta samu nasara wajen wato farautar zuciyar mai gidanta. Ana nuna min lokaci na hararar mu abin da muka karanta daidai. Allah shi ba mu ladarsa, kurakurai Allah shi yahe muna. Ina roƙon Allah matan wannan gari, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ƙara mu rayuwarku albarka, ya ƙara wa mazajinku albarka, ya ƙara wa ‘ya’yanku albarka. Allah ya nuna mana wani lokaci in mun dawo sai an cika masallacin nan tsaf, ko yanzu ba da wayanda suka tsaya waje ba saboda larura, masallacin nan su ya cika. Allah shi muku albarka, Allah shi mana jagora baki ɗaya. Bayan Allah da suka yi ƙoƙari suka ce mu zo wannan wurin domin a gabatar da karatu da shuwagabanni na wannan ƙungiya, Allah ya ƙara musu albarka. Jagora wannan tafiya fadilatul doctor Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu, Allah ya ƙara mu rayuwa albarka. Don haka yanzu nan zan gabatar da fadilatul doctor Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu.